sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya a wannan safiya ta yau Juma'a 25 ga watan Yuni shekara ta 2021, inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Mai jagoranta shirin Yusuf Aliyu Harandi tare da Ibrahim Talmasi Garba da sauran abokan aiki ne. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, sojojin Amurka kimanin 650 ake kyautata zaton za su ci gaba da kasancewa a Afghanistan don su riƙa bayar da kariya ga jami'an diplomasiya. Daya daga cikin jagororin kungiyoyin da ba mafiya karfi a kasar Haiti ya yi gargadi cewa zai kaddamar da juyin juya hali don yin maganin manyan 'yan kasuwa da 'yan siyasar kasar. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa kasar Faransa, inda zai gana yau Juma'a da shugaba Emmanuel Macron don bitar ganawar da shugaban Amurka Joe Biden ya yi kwanan nan da kawayen Amurka na yankin.
Labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A cikin shirin kuwa za a ji cewar a yau ake sa ran shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari zai tafi kasar Burtaniya don duba lafiyarsa.
Shugaban tsarin mulki na Najeriya a bayyane yake, idan shugaban kasa ko gwamna zai yi tafiya ranar aiki guda 21 a jere.
Har ila yau alƙalin ma na ci gaba da nuna irin koma baya da tattalin arzikin Najeriya ke ƙara tsunduma.
Za a ba da 'yan fawa a fitar da mutane talauci biliyan kaza, to shin kudaden nan sun fitar da mutanen daga talauci amma an fitar da su daga lalita gwamnati.
Bayan labaran duniya da rahotanni, muna tafe da shirin mu na manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Haka sai mu kawo muku nasiha albarkacin wannan rana mai albarka. Amma dukkan mun kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Sojojin Amurka kimanin 650 ake kyautata zaton za su ci gaba da kasancewa a kasar Afghanistan don su riƙa bayar da kariya ga jami'an diplomasiya, bayan da kaso mafi yawa na sojojin Amurka suka kammala janyewa, wanda aka ce zai faru ne cikin makonni biyu masu zuwa, abinda jami'an gwamnatin Amurka suka gaya ma kafar labarai ta Associated Press kenan. Banda haka ma, za a bar wasu ƙarin ɗaruruwan sojojin na Amurka a filin jirgin saman Kabul aƙalla har zuwa watan Satumba, don su taimaka ma sojojin ƙasar Turkiyya da ke aikin tabbatar da tsaro a matsayin wani mataki na wucin gadi kafin a kafa cikakkiyar rundunar tabbatar da tsaro da ƙasar Turkiyya za ta jagoranta, a cewar jami'an. A taƙaice dai, a cewar jami'an na gwamnati, Amurka na sa ran janye sojojinta da na ƙawance da komandojinsu da akasarin sojoji zuwa ranar 4 ga watan Yuli ko jim kaɗan bayan nan, wanda zai zo daidai da wa'adin da komandojin suka bayar tun watannin da suka gabata. Jami'an ba su da hurumin yin bayani kan jadawalin janyewar, sun yi magana ne da AP bisa sharaɗin sakai sunayensu. Ɗaya daga cikin jagororin kungiyoyin da ba mafiya ƙarfi a ƙasar Haiti ya yi gargaɗi a wannan satin cewa zai kaddamar da juyin juya hali don yin maganin manyan 'yan kasuwa da 'yan siyasar ƙasar, wanda hakan ke nuna alamar tashin hankali zai daɗa ƙazancewa a wannan matalauciyar ƙasa ta yankin Caribbean. Tashin hankali ya ƙaru a Port-au-Prince, babban birnin ƙasar Haiti, a 'yan makonnin nan zuwa abinda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira matakin da ba a taɓa gani ba, saboda ƙungiyoyin daba da ke gaba da juna na fafatawa tsakaninsu ko kuma da 'yan sanda a yunƙurinsu na neman yin iyo da kan tituna, wanda don haka suka raba dubban mutane da muhallansu, wanda hakan kuma ya daɗa tsananta matsalolin jinƙai a ƙasar. Jimmy Cherezia, Inkiya Barbecue, wanda wani tsohon jami'in ƴan sanda ne, shike jagorantar gamayyar kungiyoyin daba tara wacce aka kafa bara. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Faransa na baya-bayan nan a wuraren da yake yada zango a ziyarar kasashe da yake yi, inda zai gana yau Juma'a da shugaban kasar Emmanuel Macron. Dan bitar ganawar da shugaban Amurka Joe Biden yayi kwanan nan da kawayen Amurka a yankin dan karfafa dangantakar kasashe dake bangarori biyu na yankin Atlantika. A yayin wannan ziyarar ta tattaunawa da kawarar Amurka mafi dadewa, Sakatare Blinken zai dada jaddada muhimmancin raye dangantakar bangarorin biyu na yankin Atlantika da sake tabo batun matakin bai daya kan matsalar kiwon lafiya da ake fama da ita da tunkarar matsalolin dumamar yanayi, da kuma jaddada karfin dadaddiyar alakar mu ta bai daya, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a wata takardar bayani ta jiya Alhamis.
To kamun mu kai ga labaran duniya kashi na biyu, bar mu fara da rahoton mu na farko. Tun bayan fitar da wata sanarwa da fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari ta yi ajiya wanda ke cewa shugaban zai tafi kasar Burtaniya a yau Juma'a don duba lafiyarsa, da yawa ƴan kasar na ganin cewar ai ba dade da yayi tafiya irin wannan ba, me yasa yau ma hakan? Abokin aikin mu Umar Faruk Musa a birnin tarayya Abuja ya tuntubi Garba Shehu mai magana da yawun shugaban kasar a game da wannan tafiyar, ga kuma abin da yake cewa.
Da wuce a ce dai tafiya ce dama an dade da shirya za a yi ta, wancan ziyara da yi dama an sanar da al'ummar Najeriya cewa zai je ga likita, da kuma ina ganin a lokacin da suka rabu da likitan nasa sun tsaye da shawara cewa lokaci kaza ga ka'ida to sai ka dawo kuma mu sake duba ka, saboda haka yanzu abin da aka shirya kenan zai je ya sanar da likita don su tattauna akan saduwa da ake wacan ta baya.
To idan baya nan ko a lokacin da zai kusan sati biyu baya nan, yaya rikon gwamnatin zai kasance kenan bisa ga abin da aka sanya taɓa yin na miƙa mulki ga Profesa Yemi Osinbajo a riko?
Shi fa tsarin mulki na Najeriya a bayyane yake. Idan shugaban ƙasa ko gwamna zai yi tafiya ranar aiki guda 21 a jere, baya nan ko larura ta hana shi aiki to sai ya danka mulki ragama ga mataimaki. Wannan magana da muke yi duka magana ce da ba za a fi sati biyu ba, ko a ce kamar sati biyu ne. Shi saboda haka ba a saba wa doka ko tsarin mulki ba yayin da ya ci gaba da riƙe ragama a hannunsa, tunda a matsayinsa na shugaba musamman a wannan zamani da aka samu ci gaba wajen sadarwa, sai daga ko ina yake in Allah ya rizi da ranar da nan aiki da nauyi da yake kan wuyansa.
Ya zama matsalar tsaron nan take kamari lokaci zuwa lokaci, kuma da irin tarukan da aka gani yayi baya tare da rukunan mutane da shugabanni daban-daban, ya kake ganin za a sauya ko za a gudanar da yaki da wannan matsala na tsaro da ta'addanci da kasar ke fuskanta idan har zai share makonni biyu baya cikin kasa?
Ai mun zai tafi London ba da waya dan Najeriya zai kwashe da su ba, kuma yana kan bacin aikin sa, kuma ga kowa zai ci gaba da nasa aiki.
Ubangiji Allah ya sa mu dace baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, an shirya cewa Kamala Harris za ta ziyarci kan iyakar Amurka da Mexico a yau ɗin nan Juma'a, a karon farko tun bayan da ta zama mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka, ta kuma zama jagoriyar matakin da gwamnatin Biden ke ɗaukawa kan matsalar kwararar bakin haure, wacce rabon a ga irinta tun shekaru goma. Harris za ta El Paso da ke jihar Texas tare da sakataren tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas. Ta taɓa ziyartar kan iyaka a kudancin ƙasar lokacin da take ƴar majalisar dattawan Amurka, da kuma lokacin da take Attorney General ɗin jihar California. ‘Yan jam’iyyar Republican da ke majalisar tarayyar ƙasar sun yi matuƙar sukarta saboda rashin gaggauta nazarin manyan matsalolin da ke kan iyakar Amurka a matsayinta na mataimakiyar shugaban ƙasa. tunda farko a wannan watan Harris ta zarci Guatemala inda ta isar da sakon kudirin gwamnatin Biden na magance musabbabin kaurar jama'a. Amincewar bai daya da jam'iyyu suka yi kan kudirin gina hanyoyi da sauran madafun ci gaba na nuna cewa tsarin demokradiyyar Amurka mai haifar da sakamako mai kyau ne a cewar shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis. Wannan daidaitawar da aka cimma na nuna ma duniya cewa za mu iya yunkurowa mu haifar da sakamako mai kyau, mu kuma yi wasu mashahuran abubuwa a cewar shugaba Biden yayin wasu jawabai a fadar White House. Mun shiga gasa da kasar China da sauran kasashen duniya a tsawon wannan karni na 21 a cewar sa. Ba fujira suke ba, suna saka hannun jari na biliyoyin daloli a dukkan fannoni.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu bar mu je ga rahotanmu na gaba. Masu sharhi da fashin baki akan harkokin tattalin arziki na ci gaba da mayar da martani akan rahoton baya-bayan nan na Bankin Duniya da ya fitar, wanda yake cewa kalubalen da tattalin arzikin Najeriya ke fuskanta a yanzu ya rusa nasarori da aka samu cikin shekaru goma da suka shuɗe. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kori ya yi muna nazarin wannan rahoton.
Rahoton da Bankin Duniyar ya wallafa ya ce duk da kokarin da hukumomin Najeriya karkashin gwamnatin Muhammadu Buhari ke cewa suna dauka domin ceto tattalin arzikin daga komada, alƙalman nazari da bincike da bankin ya yi sun tabbatar da yanayin garari da tattalin arzikin ke ciki. Dr. Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki ne a Kano, ya yi fashin baki.
Wato matakin auna tattalin arzikin ƙasa ya danganta da yanda masana suka dubi bangarori da yawa. A ta wannan bangaren Bankin Duniya yana duba ta yadda kudade suke shiga lalitar gwamnati da yadda take sana'antar ko amfanar da kudin ga yan kasa. Idan ya zama na cewa samun kudin ta yana dada daduwa, yana dada fadada, to zai zama na cewa tana fita daga cikin kangi na talauci. Idan uku zama na kuma kudinta tattalin arzikinta yana matsewa, wannan yana kawo yanayin mummuna. To amma asubin cike da suke yi babban bankin duniya suna duba kudade da aka fitar, misali a ce an fitar da kudade na za a ba manoma biliyan kaza, za a ba da yan power a fitar da mutane talauci biliyan kaza. To shin kudaden nan sun fitar da mutanen daga talauci, amma an fitar da su daga lalitar gwamnati? Mutane sun amfana, an samu sana'a? Idan har gwamnati tana ta fitar da waɗannan kuɗaɗe, amma kuma akasi ake samu akan harkar zaman lafiya, akan harkar tsaro, akan harkar tsadar rayuwa, to akwai babban matsala.
Akalla gwamnatin Muhammadu Buhari ta ciwo bashin ƙetare kusan sau biyar daga cibiyoyin ƙetare irin su Bankin Duniya a cikin shekaru 6 da ta yi a kokarinta na tara komada tattalin arzikin na Najeriya. Duk da tsauraran sharuɗa da ake cewa cibiyoyin na gindayawa ƙasashe da ke karɓar lamani. Malam Kabiru Sa'idu Sufi, masanin siyasar tattalin arziki ne, wato political economy.
So da dama akwai abubuwa da yawa da ma kasashen da suke zuwa cin bashi din suke mantawa. Idan aka sa musu sharuɗa din, wani lokacin sukan ci sharuɗan ai sun shiga wato yancin gashin. To amma kuma sai a ce ai dama duk wanda ya zo ya buƙaci karɓar bashi din kamar ya salwantar da wannan yancin cin gashin kan nasa din, yana sanar akan cewa karɓar bashin zai rage masa yancin cin gashin kansa, ta hanyar da idan aka sa masa sharuɗa din dole. Sannan kuma gaskiya fuskantar da muka yi shine kasashe masu tasowa ciki har da Najeriya an fi tasa bukatun siyasa a gaba akan bukatun tattalin arziki. So akwai bukatar a dawo da shi kansa tattalin arziki a matsayinsa a mulkin demokradiyya, kuma ya kasance yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake sawa a gaba fiye da al'amura da kuma bukatun siyasa.
Rahoton na Bankin Duniya ya nuna cewa rabon Najeriya ta fuskanci mawayacin halin tattalin arziki irin wannan tun a shekarar 1987, yana mai cewa al'amura sun zafafa a shekara ta 2016 da kuma 2020 sanadiyar annobar corona. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To da fatar Allah Ubangiji ya kawo mana mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Kudaden nan gaba da trillion biyar din nan da ake magana suna hannun mutum 20 kawai a Najeriya kuma kudin talakawa ne da ya kamata a yi tsaye a ga cewa lalle an karbi wannan kudaden.
Senator Muhammad Adamu Alerun jihar Kabbu kenan na Masa da Tijan Tarayyar Najeriya dake daddale dalla dallan bayanai akan irin damin damashiran kudaden da wasu mutane 20 suka damke su. To shin ko me yasa mafi akasarin lokuta buga binciken banka doku an da aka danne a wannan kasa kan kaye ba ta da an ji wani labari ba?
Idan kaga an yi binciki baka ji sakamakon wannan binciken ba, to ko dai su ƴan majalisar suna gani idan aka yi wannan zai kunyata shugaban kasa ko kuma suna ganin zai kunyata wayansu daga cikin ƴan majalisar.
Da yawa na ganin irin tatabura da ake samu wurin takunukunjin tattaro wanda suka tatse kudin ƴan Najeriya na da nasaba da irin taggaran da ake samu a cikin gidan hukumar da ke buga binciki. Kuma shigen irin wannan tunani ne shugaban hukumar EFCC Malam Abdulrashid Bawa ya tabbatar.
Bin za a yi a ce mutane tunda ba mala'iku bane na dan Adam a ce ka zo ka samu mutane 100 bisa 100. To amma kamar yadda ka sani muna da department na karan kansa wanda yake shi department din shi yana duba mu ne mu ma'aikatan karan kanmu.
Saka sakar sabon salon sace dalibai a Nigeria fa ta riga ta ta'azzaran da suke ganin duk da irin salon da aka sauke na tabbatar da an toshe dukkanin kafa har yanzu ba a riga an hau turbar toshe wannan rami ba.
To yanzu dan ka kai dan sanda guda 5 makaranta wanda yan ta'addan sun zo da manyan dugogi duk ba kashe za su yi ba a lokaci guda ba. Magana ta gaskiya ba da gaske ake yi ba.
Ko da ke dai gaggan jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya sun ce abin sai an ba hankali amma dai gwamnati na kokari.
Abu ne da yake wai ba yau gwani aka fara dole ai hakuri. Gwamnati tana iyaka kokarin ta kuma za ta ci gaba da kokari.
Waɗannan fa sassaƙen so mun tabbin abubuwan da zamu tabo ne a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na 19 cikin tarihin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa duniya gaskiyar abubuwan da ke faruwa a gwamnatance da kuma harkar harkallar siyasar da ake ganin tana jawo cece kuce da cikikiyar cunar juna. Batu na buga binciken banka dobo soyayyar business kudin Najeriya da ake ganin wasu kan yi ta hanyoyi daban-daban a Najeriya na cikin abubuwan da ƴan Najeriya kan zare hannu don tafawa ƴan majalisar tare Nigeria saboda yadda akan kafa kwamitoci su kuma dinga bibiyar bankado irin abubuwan da ke faruwa. Yanzu haka ma kwamitin majalisar dattijan tarayyar Nigeria da ke kula da bankuna da sauran abubuwa majibanta ya riga ya nutsa wajen kokarin kwakulo wata sabuwar doka wanda za ta taimaka wajen tabbatar da an tattaro tarin tilin kudaden da aka ce wasu mutane kwaya 20 katagal suka cinye tarin timin trillion kudin da ake ganin kamar idan an dawo nan kudade fa za a taimaka wa talakawan wannan kasa. Senator Muhammad Adamu Aleru ɗaya daga cikin ƴan wannan kwamiti ne kuma ya ga yau duniya irin halin da ake ciki kawai zuwa yanzu.
Duk kudaden nan gaba da trillion biyar din nan da ake magana suna hannun mutum 20 kawai a Najeriya kuma kudin talakawa ne da ya kamata a gyara hanyoyi, a yi asibitoci, a gyara makarantun nan da kuma sha'anin tsaro, samu bindigogi da kayan aiki da a gyara musallali. To duk kudaden nan gaba da suna hannun mutum 20, to ya kamata a yi tsaye a ga cewa lalle an karbi wannan kudaden.
Kamar yadda shi muke tsarin samun wannan doka daga wurin ku.
Dokan an riga an kammala ta kuma an kai ma shugaban kasa, kuma ina tabbatar miki shugaban kasa ba zai wasa ba wajen sa hannu. Da rana ya asatin za a nemi alkalai wanda su yi aiki da yan sanda su yi tsaye su ga cewa sun karɓi wannan kuɗaɗen. Haka ne kawai za a wa mutane adalci musamman talakawa wanda ko miliyan ɗaya suke nema a banki sai an ce sun kawo wata kaddara. To ga mutum 20 sun karɓi wajen trillion biyar kuma an kyalle su kudin shekara yau ya kai kusan 10 an kasa karba. Sun je kotu sun hana a karɓi kuɗin kuma sun haɗa kai da masu shari'a alamar shari'a din gaba daya.
Duk lokacin da majalisar ƙasa ta nutsa-nutsan nuna wa duniya irin abubuwan da ake yi a matsayin abubuwan da ba su dace ba da niyyar nuna wa ƴan Najeriya asalin abubuwan da ke faruwa musamman dai a bangaren kuɗi, ƴan Najeriya da dama sukan zare hannu domin tafawa majalisar wajen ganin cewa akalla dai ana da wasu wanda ke nuna wa duniya cewa ƴan Najeriya sun damu da abubuwan da ke faruwa. Sai dai kuma tsohon ɗan majalisar dattijan tarayyar Najeriya Senator Shehu
bisani da su aka ga masa da ta wuce ya ce eh gaskiya akan buga bincike amma akwai wasu dalilai da kansa a danne dukkanin abin da ake buga binciken a masar tarayyar Najeriya da akan ji shiru
to a majalisar dattawa ko majalisar wakilai akan yi bincike daban-daban musamman ma wanda yake dauka hankalin jama'a shine bincike idan ya jibanci bangaren an saci kuɗi ko an wawure kuɗin jama'a waɗansu binciken akan yi su ne da niyyar ganin an tantance gaskiya don jama'an ƙasa su sani kuma dan a dau mataki ko kuma dan tabbatar idan da wani kuɗi da aka saci an dawo da shi waɗansu binciken kuma akan yi su ne don ba da tsoro amma mafi yawancin lokaci idan ka ga an yi bincike baka ji sakamakon wannan binciken ba to ko dai su ƴan majalisar suna ganin idan aka yi wannan zai kunyata shugaban ƙasa ko kuma suna ganin idan aka yi wannan zai kunyata waɗansu daga cikin ƴan majalisar da akwai hannayensu a ciki to shi yasa waɗansu binciken ba su ƙara jin abinda ake ganin za a iya samu daga baya inda aka fara shi sai dai ka ji kawai ya bace haka nan ba za a ƙara jin shi ba
ba wai ma batun ƴan majalisa ba hata na hukuma da ake kafa ta sukutun da guda don buga binciken ban kaɗo kuɗin da ake ganin an kwashe wa ƴan ƙasa ta bayan gida ta kan gabza karo da tasgaro duk lokacin da ta nutsa wajen tabbatar da ta tattaro kuɗin da ake ganin an tare wa ƴan ƙasa haka dai shugaban hukumar hana zarmiya da cin hanci rashawa ta tarayyar Najeriya wato EFCC Malam Abdulrashid Bawa ya gaya wa manuniya yana mai cewa hata na ma'aikatan hukumar fa akan samu tasgaro tsakanin su duk da yake dai akwai gogaggu ko masu kishin ƙasa
sha'anin bincike na manyan jami'an gwamnati ko kuma manyan mutane waɗanda ke harkar business yakan ɗauki lokaci ba abu ne kawai wanda zaka je kasuwa ba ka saya abu na supermarket ka zo da shi so ba sai kaga ka fara yanzu haka ya shekara 2 3 4 5 ana yi sha'ani kuma na cikin gida babu yanda za a yi a ce mutane tunda ba mala'iku bane na dan adam a ce ka zo ka samu mutane 100 bisa 100 to amma kamar yanda ka sani muna da department na karan kansa wanda yake shi department din shi yana duba mu ne mu ma'aikatan karan kanmu menene muke ciki menene muke yi kuma alhamdulillah duk da yake akwai packet of kaza but muna da rating namu na mutane wa azakai waɗanda sun lakanci abin sun lakanci aikin kuma suna da kishin ƙasa sosai na yin wannan abin kuma Allah ya so za mu samu nasara
maganar matsalambar matse tsarin ilimi a makarantu ta hanyar kai farmakin sace dalibai fa a wannan ƙasa na ƙara tsananta duk da kokarin kwakule jijiyar wannan matsala da gwamnati har ta kafa committee na tabbatar da an kiyaye makarantun wannan ƙasa shugaban committee amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Nastura Ashir Sharbi ya ce babban abin da ya kamata a gane fa har yanzu shi ya gano ma gwamnati ba da gaske take ba
jami'an tsaron Najeriya gabaɗayan su su nawa ne to ke lissafa ki ce makarantu ko arewacin Najeriya sun kai gudana so da haka ba yadda zaka iya cewa wai waɗannan jami'an tsaro zaka iya kai su makarantu su zauna su rike makarantu su ga yayin da su ga dinsu tunda yanzu misali DPO ne a birnin Kebbi aka ce an kai farmaki wani kauye ya tashi da ɗan sanda guda 8 ya tafi su su taran gaba ɗaya aka kashe su to yanzu idan ka kai ɗan sanda guda 5 makaranta wannan ɗan ta'addan sun zo da manyan bindigogi duk ba kashe za su yi ba a lokaci guda ba magana ta gaskiya ba da gaske ake yi ba duk yadda ya kamata a ɗauka a inganta harkar tsaron a samo jami'ai a recruiting sababbin ma'aikata a zuba a cikin harkar tsaron a sai kayan makamai na yaƙi da sauransu sannan a nemo ingantattun hanyoyi na samun bayanan sirri duka ba a faɗi wannan hanyoyin ba kullum an tsaya akan tsohuwar hanyar da ake
ba a ganin za a iya samun canji ko kuma a samu wani mafita dangane da wannan matsalar
in dai da za a samu da an samu yankewar zuwa makarantu a Ibiya ran nan to daga wancan lokacin zuwa yanzu makarantu nawa kika lissafa da kaje aka kwashe mutane
komai ban kadar buga gudumar goge gwamnatin tarayyar Najeriya gaggan ƴan jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya na ganin idan ana magana ta gaskiya dole ne a yi wa gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari uzuri musamman ganin a cewar tsohon mataimakin shugaban tsohuwar jam'iyyar CPC a arewacin Najeriya Malam Salihu Mustapha fa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ma gadar wannan matsala yayi
gaskiya akwai matsalan tsoro amma babu bane da za a dora ma APC domin ita ma gwamnatin Buhari mun gada ne daga gwamnatin Goodluck na PDP tun kafin gwamnatin Buhari ta shigo ma ko na Abuja ma har aka samu inda aka koma ba mai irin su United Nations har da police headquarters din ma so gwamnatin ne tana kokarin ta kuma abun tsoro ba abin da za a ce a rana ɗaya bane kawai za a iya warware abu ne da yake wai kowa ne kowa zai sa hannu a kan tebur a ga wai an yake wannan abu domin abu ne da yake wai ba yau bane aka fara kuma abu ne da yake wai dole a yi haƙuri gwamnati tana iyaka kokarin ta kuma za ta ci gaba da kokarin har a ga wai an an kawo karshen wannan abu.
To duka kuma anan muke sallamar sauke nauyin wannan mako na manuniya. A madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar da tattaro miliyan da kaje a cikin wannan shiri na wannan mako. Musamman ma dai Grace Alheri Abdu da Haruna Shehu Malaraban Jusun da suka yi sa'ar samu mana muryar shugaban hukumar ENCC na kasa baki daya. Sai kuma Shamsiya Ibrahim Hamza da Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da wasu muryoyin da kuke ji a cikin shirin. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya.
Yanzu kuma bar mu je ga nasiha albarkacin wannan rana ta Juma'a babbar rana.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kafar ko sunana Idris Bashir. Imamin masallaci Juma'a da ke garin Aba din jihar Hajiya. Na jihar mu sai yau za ta kai din sannan ta dewa ne. Sannan ta dewa ma'ana wannan kasa ta mu ta Allah ya sanya mu a ciki. Babban abu na farko da al'ummar Najeriya ya kamata ta yi musulman ta da kiristocin ta shi ne addu'a. Addu'a shi ne makarin wannan kasar ta mu. Abu na biyu sai kokarin fahimtar juna. Yan ni abinda na lura kasan nan akwai abubuwa da dama waɗanda ma ba mu fahimci ma mu din ko su wane ne ba. Wannan shi ne babban illan da muka tsinci kanmu a ciki. Musamman idan muka kalli rashin yawo da rashin zagawa ya sa da yawa ba mu san ma ƙasar ta mu wani albarka Allah madaukin sarki ya sanya mana ba, wanda hakan ya kawo rarrabuwa da wata fahimtar da wata kila kai ba kanta kake ba. To addu'ar mu a kullum akwai bukatan abinda Bature yake kiransa tolerance. Tolerance ma'ana fahimtar juna. Najeriya tana bukatan ɗauki na kowan mu da kiristocin mu da musulman mu da mazan mu da matan mu, wanda yake wajibi ne a tsawatar, wajibi ne mu zauna mu fahimci albarkan da Allah ta'ala ya sanya a wannan ƙasa ta mu na haɗa muri guda. Don haka wajibin mu ne da mu da sauran makwabtan mu zauna lafiya da junanmu domin samun cigaba mai dorewa. Allah ta'ala ya mana jagora, Allah ta'ala ya kawo mana ƙarfi, Allah ta'ala ya kawo mana tsari, Allah ta'ala ya mana ɗauki. Subhanahu wa ta'ala zama da ƙasar mu Najeriya lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
To Yusuf, sojojin Amurka kimanin 650 ake kyautata zaton za su ci gaba da kasancewa a Afghanistan don su riƙa bayar da kariya ga jami'an diplomasiya. Ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyoyin da ba mafiya ƙarfi a ƙasar Haiti ya yi gargaɗi cewa zai ƙaddamar da juyin juya hali don yin maganin manyan 'yan kasuwa da 'yan siyasar ƙasar. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa ƙasar Faransa, inda zai gana yau Juma'a da shugaba Emmanuel Macron don bitar ganawar da shugaban Amurka Joe Biden ya yi kwanan nan da ƙawayen Amurka na yankin.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan sanyin safiyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na hantsi, za ku ji saura abokan aikinmu dauke da wasu rahotannin. Amma kamun mu yi sallama da ku, bar mu miƙa saƙon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga iyalan AIG Umar Shehu na ɗaurin auren ɗansa da za a yi bayan sallar Juma'a a yau a masallacin garin Ambursa da ke jihar Kebbi. Haka kuma muna taya CSP Mansur Mahmud Tafida, da aka fi sani da Baba Mansur, da amaryarsa Yasira Ahmad Ɗanruwata murnar ɗaurin auren su da za a yi a ranar Lahadi da ƙarfe 10 na safe a masallacin Galadanci da ke kusa da gidan Galadima a birnin Kano. Da fatar Ubangiji Allah ya sa albarka a ciki baki ɗaya. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya tuna ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Cuba Hero Diodune. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia. Salam.